Daga birnin Washington DC sashen Hausar murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi ta samar da wani shiri don yaƙi da cutar sankara.
Cutar sankara yanzu gaskiya tana buƙatar tallafi ba na gwamnati kadai ba, har da al'umma gabaki ɗaya, saboda ciwo ne magance shi yana da tsada.
A jamhuriyar Niger kuma ƙungiyar Regis ta baiwa wasu garuruwa 16 kyaututtuka saboda tsaftace mahallansu da suka yi. Haka kuma za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wannan Maryam Dauda za ta gabatar. Daga nan kuma sai shirin jaridan Amurka, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana. Amma duk waɗannan sai kun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Juma'a ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai janye goyon bayan kasar ga matsayin da aka cimma ta dakile shirin makamin nukiliyar Iran, amma kuma ya sauya ra'ayin soke shirin. A maimakon haka ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya. Ana hasashen mai yiwuwa shugaba Trump ya bayyana cewa matsayin da aka cimma da hukumomin Washington da wasu ƙasashe biyar a shekarar 2015 ba sa ko kuma ba ta kare wani muradin Amurka ta fuskar tsaro. Wannan mataki da ake sa ran zai dauka zai bai wa majalisar dokokin kasar wa'adin kwanaki 60 domin ta yi dubi ko ya cancanci a maido da takunkumin da aka saka wa Iran din a baya ko kuma a'a. Da yawa dai daga cikin Republicans da 'yan Democrat ba sa goyon bayan maido da takunkumin wanda zai soke wani yarjejeniya, kuma rahotanni na nuni da cewa akwai alamun Trump zai nemi majalisar ta maido da takunkumin.
Fitaccen dan wasan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasar Joseph Boakai su ne 'yan takarar da ke gaba-gaba a kidayar ƙuri'un da ake a zaben shugaban kasar Liberia. Sai dai jami'an zaben sun ce kashi uku kacal aka kidaya na ƙuri'un ya zuwa ya je Alhamis, kwanaki uku bayan da aka jefa ƙuri'u a rumfunan zaɓe. A ranar 30 ta gabata masu kada ƙuri'a suka jefa ƙuri'unsu a wannan zaben da shi ne na farko cikin shekaru 70 da zai ba da damar miƙa mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana a ƙasar Liberia wadda ke yammacin Afirka. Sai dai jam'iyyar Liberty ta nemi a dakatar da ƙidayar ƙuri'un bayan da ta yi ikirarin an tafka maguɗi. Al'ummar Liberia ta garzaya zuwa rumfunan zaɓe ne a farkon makon nan a ƙoƙarin maye gurbin Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da taɓa zama shugabar ƙasa a nahiyar Afirka, wacce kuma da taɓa samun lambar Nobel ta zaman lafiya bayan da ta kammala wa'adin mulkinta na biyu shekaru 6-6 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada mata.
Amurka ta ce za ta fice daga ƙungiyar Raya Ilimi, Kimiyya da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO, bayan da ta zargi ƙungiyar da nuna adawa da wariya ga Isra'ila. A ranar 31 ga watan Disamba baɗi, ficewar Amurka daga ƙungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sauyi kaɗan bayan wannan sanarwa da Amurka ta fitar, ita ma ƙasar Isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga ƙungiyar. Tuni wata sanarwa da ofishin Prime Minister Isra'ila ya fitar ta nuna an baiwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar umarnin fara shirye-shiryen ficewa daga ƙungiyar ta UNESCO tare da Amurka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kutunta matakin da shugaba Trump ya ɗauka a matsayin na jarumta. A wani martani da ƙungiyar ta mayar ta UNESCO ta nuna takaicinta kan ficewar Amurka, wacce ta ce mamba ce da aka kafa ƙungiyar da ita. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta ce ɗaukan wannan mataki ya zama dole tun bayan da ƙungiyar ta yanke shawarar ayyana tsohon birnin Hebron da kuma wasu muhimman kaburbura a matsayin mallakin yankin Falastinawa.
To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce matakin gaggawa da ƙasashen duniya suka ɗauka ya taimaka ƙwarai wajen kauracewa mummunan matsalar ƙarancin abinci a wasu yankuna. Amma ya ce duk da haka har yanzu adadin mutanen da ke buƙatar abinci na ci gaba da ƙaruwa. A watan Fabrairu, Guterres ya yi gargadin cewa mutane miliyan 20 na fuskantar barazanar yunwa a Sudan ta Kudu da Somalia da arewa maso gabashin Najeriya da kuma Yemen, inda ya kira neman taimakon dala biliyan 5.6 a shekarar nan. Sai dai ya ce duk da cewa kasashen duniya sun kawo daukin gaggawa har kuma aka samu kusan kashi 70 na kudaden da aka bukata. Matsalar samun hanyar kai dauki ga yankunan da ke bukatar agajin ta kawo cikas wajen raba kayayyakin abincin. Guterres ya kara da cewa rikice-rikice da ake samu a yankunan su suke haifar da matsalar karancin abinci. Ya kuma ce muddin ba a shawo kawo ƙarshen rikice-rikicen ba, za a ci gaba da fuskantar matsalar karancin abincin.
Wata 'yan ƙaramar girgizar ƙasa ta auku da safiyar yau Juma'a kusa da inda Koriya ta Arewa ke ƙera makamanta na nukiliya, a cewar hukumar da ke sa ido kan doron ƙasa ta Amurka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 2.9 ta auku ne kilomita 23 daga Songbyam, yankin da Koriya ta Arewa ta yi gwaje-gwajen makamanta na nukiliya, in ji hukumar ta Amurka. Lamarin na kama da girgizar ƙasa, amma kuma ba za mu iya yanke hukuncin cewa ya faru ne da gaske ko kuma sanadiyar wasu aikace-aikacen ɗan adam ba ne, hukumar ta ƙara da cewa. Gwajin makamin nukiliyar da Koriya ta Arewan ta yi na ƙarshe a ranar 3 ga watan Satumba ya haifar da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3. Sai dai ba lalle ba ne a ce duk a lokacin da a ƙasa ta kaɗa ya zama cewa an yi gwajin makamin nukiliya. Domin a ranar 23 ga watan Satumba an ɗauka wata girgizar ƙasa da ta auku a yankin na da nasaba da ɓarɓashin gwajin makamin nukiliyar da Koriya Arewa ta yi a farkon watan na Satumba.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a wani yunkuri na yaƙar cutar sankara a Najeriya, wasu ƙungiyoyi sun fito domin taimakawa gwamnati don a yaƙi cutar. Ga Murtala Lafaris sanin na da ƙarin bayani kan wannan batu.
A cewar hukumar lafiya ta duniya, cutar sankara na ƙara yin barazana ga rayukan bil'adama a duk faɗin duniya, inda lamarin ya fi kamari a nahiyar Afirka, ciki ko har da Najeriya. Kididdiga ta nuna cewa kimanin mutane miliyan 7.6 ne ke rasa rayukansu a kowace shekara a duniya, inda kuma ake hasashen adadin zai iya kaiwa miliyan 13 ya zuwa shekara ta 2030. A Najeriya kaɗai, cutar tana kisan mutane kusan 10,000 a kowace shekara, yayin da kuma ake samun sababbin kamuwa da cutar kusan 250 a kowace shekara ta Allah. Masana na ta'allaka karuwar barazanar cutar ga karancin ilimi da faɗakarwa da kuma karancin cibiyoyi da na'urorin maganin cutar. Wannan ya zaburar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu fitowa da shirarwa domin marawa gwamnati baya wajen yaƙi da cutar ta sankara a Najeriya. Mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Atiku Bagudu, na cikin waɗanda suka bi sahu wajen fitowa da wani shiri na yaƙi da cutar mai suna Medic Aid Foundation a Turance.
To, a gaskiya babban matsala da muke da shi a ba jihar Kebbi kaɗai ba, a Najeriya da kuma Afirka, da muke yaƙi da shi shine rashin fahimtar abubuwan da ke ƙunshe cikin ciwo, musamman ciwon sankara, ciwon daji. Mutanenmu na gani kaman wani al'ajabi ne, wani abu ne da kaman tsafi ko kuma dai abu dai wanda ba wai ciwo ne ba, saboda haka ba su zuwa asibiti in suka kamu da ciwon nan. Muna amfani da wannan gidauniyan domin mu faɗakar da jama'a akan mahimmancin duba jikinsu, irin abincin da za su riƙa ci na gina jiki, na motsa jiki, da kuma abin da ya kamata su yi idan sun lura da cewa akwai kamani yadda ciwon daji yake fitowa.
Dr. Suraiya Mansur Muhammad ƙwararriyar likita ce kuma ita ce ke shugabantar asusun na Medic Aid a Najeriya.
Cutar sankara yanzu gaskiya a halin Najeriya kamar ragowar ƙasashe na duniya gaba ɗaya, tana buƙatar tallafi ba na gwamnati kaɗai ba, har da al'umma gabaki ɗaya, saboda ciwo ne wanda kula da shi da kuma magance shi yana da tsada. Bayan tsada kuma na'urorin da ake buƙata da za a magance shi suna da ƙaranci, musamman a ƙasarmu na Najeriya. Saboda haka muna kira ga gwamnati da mutane masu hali wanda za su iya tallafawa zo su agaji masu fama da wannan ciwo na sankara. Za a samu saukin matsalan da ake samu na cewa babu na'ura ta gashi mai yakan wannan ciwon sankara, sai ku ga mutane fita ake kasan waje ana yin wannan magani. Insha Allah in asibitocin mu nan suka samu, za a samu saukin wannan magance wannan ciwo.
Duk da yake dai asusun na mai dakin gwamnatin zai mai duk fadin Najeriya aikin sa, to amma zai fi mai da hankali ga yaki da cutar a jihar Kebbi da kuma makwabtan jihohin Sokoto da Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A shakata da wannan. Madalla, idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma, wata kungiya ce ta bayuwa wasu mutanen garura 16 kyauta saboda himmar su tsabtace mahallansu. Ga wakilin muryar Amurka Tamar Abari da ƙarin bayani.
Kimanin garuruwa 16 ne na gundumar Bandi aka miƙa wa tukuici kan tsaftar muhalli da amfani da salanga ko shadda da fasa yin bayan gari a filin Allah kirikiri. Wata kungiya mai zaman kanta wato Regis AR ce ta bada kyaututtuka bayan horo da aka ba ƴan karkaran kamar yadda suke bayani.
Yaya Ado ga wannan aiki da aka yi na tsafta? Ina cikin jin daɗi, jama'a sun gyara gari, tayi kokari, tayi aiki na tsafta tun daga shara mun shiga salanga, mun yi salanga mun yi shara, yau garin mu tafi yake mun tsaftace garin mu, babu kadan sako daya komai mun gyara, mun gyara tufafin mu, mun gyara yaran mu.
Watsu Mahabu balle, ina jin dadi akan wannan aiki na hanyar malaman tsafta. Kowa da kowa yana kan tsafta, kowa da salanga shi a garin balle. Tsafta wannan tana kare cuta ta komai da komai, wani haka wasu cutu ta dai wani amai gudawa kawai dai shine ake kare cutar kwalara haka. A ina tara biyo babu wani guda, babu wani komai haka nan lahiya launi kawai
da wuri sa wajen amai da gudawa da cutar ciwon amadari da wani dukkan malati dai da muke tare da shi da yanzu mun bar shi ban mu da shi a bana ba mu ba ko guda da
da muna cikin duhu. Amma yanzu proje Regis AR ta waye mana kai sabida Allah, mun kula da shara ta cikin gida, mun gina salangu kowane gida, mun kula da shara ta bayan gari, da a bayan gari, da a bayan gari muke zuwa muna bayi. Amma yanzu ko ina dushe ba ma bayi a bayan, mun ga sauyi sosai bisa kan harkar rishin lafiya haka an samu sauki sosai.
Wannan tsafta da muka gani, sauyin da muka gani, babu shulbuta irin ta da, babu shulbuta irin ta da. Da yaran mu zawo amai yanzu duka ba sa yi, da muka tsaftace muka tsarkake yanzu. Da ake cikin matsala amma yanzu kan yawa, yanzu ba mu cikin matsala ko kwara daya.
Muna farin ciki da wannan alheri da muka samu bisa ga jajircewar mu, bisa ga wannan aiki na tsafta na sharar gari cikin gida da waje da salangu da muka gingina, kowa da kowa baya zuwa baya yayi kazanta.
Shi ma wakilin na Regis AR din ya bayyana irin cigaban da suka samu na game da aikin da suke yi.
Badi in Allah ya kai mu da rai ya kasance ba 16 ba watakila mun samu 30 din. Bisa ga wannan gatsabar sarkake mahalli shine muka ce ba declaration institutional. Kenan saraki da merori da ma'aikata an dauko alƙawarin cikin garuruwa wagga husa a za a yada ta tsarkake mahalli. Kenan ka ayi mantuwa yanzu dalili ne wanga abu wanda za a ci gaba.
Mai martaba sarkin bandi farin cikin shi ya nuna ya kuma tabbatar da cewa a shirye suke da su kawo tasu gudunmuwa a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso.
Ko da dare aka cire mu akan wannan abu za mu huto tunda mun gani abu ne mai muhimmanci. Ku kuma jama'a talakawa ina ƙara jinjina muku akan ƙoƙarin da kuke. Abinda aka ga mu kuna ɗauka kuma suna jin daɗin su je su tarba ku.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki.
To a gaida Tamar Abari ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu a ugun mu anan Washington na cewa karfe 3:15 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya samu bakuncin Hafsat Maina Muhammad, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na murya Amurka daga arewa maso gabashin Najeriya, yar asalin jihar Borno. A hiranmu da ita za ku ji yadda aka yi ta zo na Amurka, amma da farko ta fara da bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni a jihar Kano a unguwar Fage, inda na girma zuwa wani lokaci babana da yake yayi aikin soja, muna ta yawo dai mun san yanda soja yake zirga-zirga tafiya nan da can, wanda kuma a lokacin ya kawo mu nan kasar Amurka. Muna yara muka taso a nan, kuma muka koma gida muka yi karatu, muka ci gaba da karatun mu har muka gama karatun mu. Nayi karatu a makaranta a nan Kano, watan FGC Kano. Nayi kuma GGSS Dutse Abuja, makarantar mata a Abuja a Dutse Alhaji. A can na gama na zo na yi jami'ar Bayero da yake Kano, na karanta watan harkar jarida, kuma na yi aiki a kafafin yaɗa labarai wadda ya kama da Pyramid FM. Kuma na koma na yi aiki a wani kamfanin yaɗa labarai ko kuma gidan radio a Vision FM na Abuja da kuma Lagos da dai sauransu. Gaskiya na yawo sosai
aikin jarida.
Na aikin jarida.
Gashi yawon ya kawo ki nan.
Haka, yawon ya kawo ni nan a murya Amurka. Bayan haka na yi aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu, kuma na buɗe nawa ƙungiyar mai zaman kanta inda na yi aiki da mata da matasa da yara arewa maso gabashin Najeriya. Mun yi ayyuka sosai.
Ya sunan ƙungiyar ki mai zaman kanta?
Ƙungiyar sunanta Choice for Peace, Gender and Development, watan ra'ayin zaman lafiya da ra'ayin mata da yara ko matasa da kuma cigaban al'umma gaba daya.
Kamar waɗanne irin ayyuka ƙungiyar take gudanarwa?
Mukan gudanar da musamman yadda mata za su koyi cin dashin kansu da samun incin kansu, musamman game da kula da ƴaƴansu, game da karatunsu, lafiyarsu, da kuma yadda za su koyi sana'a.
To Malama Hafsa, ki dai gashi kin fito ne daga wannan fannin, koko in ce daga arewa maso gabashin Najeriya. To kamar waɗanne irin tallafi ne ƙungiyar ki ta bada ga mata da ke yankin ko kuma al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya?
Na farko abinda ƙungiyata ta yi, wanda yana ɗaya daga cikin abinda muke yi, shine taimaka musu wajen gane cewa sun shiga cikin matsala, kuma muna tare da su wajen ba su magana da baki, wajen ƙarfafa su, ba su shawarwari da kuma danne musu zuciya da abinda ya faru. Saboda wani lokacin riƙe ƙuncin a zuciya shi ke kawo wani yanayin rashin hankali ya shafi yadda kake tunani ko kuma yadda kake daukan hukunci ga al'amuran rayuwarka. To matan nan mafi yawancin su a yankin Yobe da Borno sun shiga cikin wannan matsalar. Kuma duk da cewa ana kai tallafi ana abubuwa da dama domin ganin cewa an taimaka musu, ba a sa hankali wajen tunanin ya lafiyar su take ba, ko kuma ya tunanin su yake, wani irin kunci suke ciki, wani irin kunci yaran suke ciki. Mata da yawa sun sha zuwa su ce min, ni gaskiya rayuwa ta ishe ni. In na tambaye su, to me kike so ki aini gaskiya gara ma mutu? To kace dan adam wanda Allah ya yi mishi arzikin rai, ya ce yana son ya kashe kansa ko kuma zai mutu, wannan babban tashin hankali ne. Sai kuma tallafa musu wajen gano wasu kungiyoyi daban da za su iya taimaka musu wajen samun kila mahalli ko jari ko kuma koma makaranta ko kuma taimakawa yaransu
waɗanda suka koma gidajensu kenan.
Na'am, sai kuma ɗaya daga cikin abin da kungiyata take yi shine ina haɗa kai da wasu kungiyoyin masu bada taimako
kamar waɗanne kenan,
kamar USAID, USIP da sauransu. Waɗannan kungiyoyin sukan bada kuɗi ko kuma agaji wajen taimakawa jama'a da wannan rikicin ya same su.
To malama Hafsa, mun zo ga wani batu mai muhimmanci, batun bada tallafi musamman ma daga wasu kungiyoyin agaji ko kasashen waje ko kuma masu hannu da shuni. Yawancin lokaci sai kije kuma ana korafin cewa taimakon nan bai cika kaiwa ga hannun waɗanda suke buƙatar shi ba. Shin ina matsalar take?
Jama'a masu sauraro, lokaci ya daga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu ɗauki da amsar wannan tambayar. A madadin baƙuwar tamu Hafsat Maina Muhammad da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken mummunan gobarar dajin da take kesa a yankin da ake sarrafa barasa na cigaba da haɓaka, inda tuni ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 da kuma ɗaruruwa da suka ɓata. Jaridar ta ci gaba da cewa iskar da ake wa lakabi da Diablo ta ci gaba da kadawa, iskar dai a bushe take, babu alamun ruwan sama a kusa. Haka kuma mummunan gobarar dajin mai kisa na cigaba da bararraka arewacin California, inda ake sarrafa barasa an kasa tsayar da ita. Yanzu a ranar Alhamis, jami'ai sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar wasu daga cikin manyan wutacen su haɗu wuri guda, duk da kasancewar sabuwar wutar na ƙara ruwa, kuma an sanar da dubban mutane su shirya barin gidajensu idan ba su bari ba tuni. Ana ci gaba da kwashe mutane, a ciki har da umarnin kwashe mutanen da suke zaune a birnin Calistoga wanda ke gundumar Napa gabaki ɗayansu. Har ila yau a jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken Trump ya yi barazana ga kamfanin labarai na NBC, amma masana sun ce ba su ga wani abin tsoratarwa a cikin maganar ba. Labarin ya ce barazanar da shugaba Trump ke yi akan lasisin kafar yada labarai ta NBC sakamakon rashin jin daɗin yadda bangaren yada labaran kamfanin ke bada rahotanni a kansa, amma masana sun ce barazanar ba za ta iya zama wani abu mai muhimmanci ba. A hakikanin al'amari, kafar yada labaran ba ta buƙatar lasisi, amma tashoshinsu na da buƙata. NBC na da mallakin tashoshin talabijin a manyan birane, tashoshin da suke ɗaukar labaran NBC da shirye-shiryensu a wasu wurare irin su Tribune da Cox. Lasisinsu na zuwa ne daga kwamitin sadarwa na gwamnatin tarayya da kuma ma'aikatan gwamnati masu zaman kansu, wanda mutumin da ke jagorancin su Trump ne ya nada shi. Sai jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken mahaukaciyar guguwa 10 cikin makonni 10. Yanzu kuma Ophelia, tarihi ya maimaita kansa bayan shekaru 124. Labarin ya ci gaba da cewa yayin da ruwan sama mai tsanani da aka radawa suna Ophelia ke juyewa zuwa mahaukaciyar guguwa a ranar Laraba da ta gabata, shekarar 2017 ta kasance shekara ta farko a fiye da ƙarni guda kuma ta hudu a tarihi wacce hadari da iska mai ƙarfi guda 10 na tekun Atlantic ya zama mahaukaciyar guguwa a jere. Mahaukatan guguwar 10 sun hada da Franklin, da Gertz, da Harvey, da Irma, da Jose, da Katia, da Lee, da Maria, da Net, da kuma Ophelia. Ophelia dai tana can a nesa ne cikin tekun Atlantic sakamakon haka bata barazana ga Amerika duk da dai zata shafi kasar Ireland tun bayan shekarar 1893 ba a ƙara samun iskar tekun Atlantic ta rike daya zuwa muguwar guguwa har sau 10 ba sharhin jaridin Amerika na wannan makon kuka saurara Nazar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya
to a gaishe ka yanzu kuma ga wannan sakon
asawaye gari masu koya ma ƴaƴanmu daga matan minista matan commissioner matan director matan wace ce su ake kaiwa in kaje makaranta sai ka estu cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a gashi ana saka yaro na cikin yaki suna ta wasa suna ta jeje ba koyi ba koya musu komai ba
Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To da fatan za a ci gaba da kasancewa da Sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke turo mana.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatos da sosuwar kasuwa a garin Fatos a yau ina so da yi kira da masu furta cewa jiya an sa yaranmu ƴaƴanmu a rudani akan ana zuwa makarantu ana allura a cibiya da kuma kai to wannan abu ya razana mu kuma yara sun shiga rudani har da yawa daga cikin yara ba su je makaranta ba jiya don haka da ke jan hankalin wannan gwamnati ta nuna cewa ya kamata su tashi tsayin daka daga irin waɗannan abubuwa ba sa faruwa.
Assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula kullum. Sai akwai nunin dama ne kira ga masu abin hawa daga kan keke zuwa babur zuwa mota. Don Allah mu riƙa yi wa masu tafiya a ƙasa ta sauki a adalci. Mun taho da keke sai ka zo dab da mutum ka kada maka rawa sai gaban sa ya fadi ya shima inda zai sai ka zo dab da mutum ka taba hon sai inda zai ma saboda san ka zo kudu ba ma in ka ba shi gab inda zai iya kaucewa a ruwan sai kannan ta hon din nan bai dame shi ba haka kuma mun shigo gari da abun hawa akwai inda bakin taya ne mota tana hawa akwai inda layi ne yake tsallakawa Allah mu tafi a hankali kana cewa halin da ake ciki na ni yawa mutane yawa ko zai iya hawa cikin nan bai duba ba kai kuma ka zo da gudu gaskiya an ka kade shi ka ba kamar alaji ba ko ka cutar da shi ya kamata gari ba gurin gudu ba ne gari a tafi a hankali.
To madalla da fatan za a ci gaba da kiran ma'ana bar mana wannan sakonnin da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a yau juma'a ke sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai janye goyon bayan kasar ga matsayin dakacin mata dakila shirin makaman nukiliyar Iran amma kuma ya sauya ra'ayinsa kan soke shirin a maimakon haka ana sa ran zai shimfiɗa sabbin tsare-tsare kan wannan yarjejeniya ana sashen mai yiwuwa shugaban Trump ya bayyana cewa matsayin da aka cimma da hukumomin Washington da wasu kasashe biyar a shekarar 2015 ba ta kare wani muradin Amurka ta fuskar tsaro Fitaccen dan wasan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasar Joseph Boakai su ne 'yan takara da ke gaba-gaba kidar kuri'un da ake zaben shugaban kasar Liberia. Sai da jami'an zaben sun ce kashi uku kacal aka kidaya na kuri'un ya zuwa jiya Alhamis kwanaki uku bayan da aka jefa kuri'u a rumfunan zaɓe. A ran 30 da ta gabata masu kada kuri'a suka jefa kuri'unsu a wannan zaɓe da shi ne na farko cikin shekaru 70. Wanda zai bada damar miƙa mulki daga zababbiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana ƙasar ta Liberia wacce ke yammacin Afirka. Sai dai jam'iyyar Liberty ta nemi da dakatar da kidayar ƙuri'un bayan da ta yi ikirarin an tafka magudi. Amurka ta ce za ta fice daga ƙungiyar Raya Ilimi, Kimiyya da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO bayan da ta zargi ƙungiyar da nuna adawa da wariya ga Isra'ila. A ranar 31 ga watan Disambar baɗi ficewar Amurka daga ƙungiyar za ta fara aiki a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sau'i kaɗan bayan haka bayan wannan sanarwa da Amurka ta fitar ita ma ƙasar Isra'ila ta ayyana cewa za ta fice daga ƙungiyar. tuni wata sanarwa da ofishin jikadancin wato ofishin Prime Minister Isra'ila ya fitar ta nuna an bayo ma'aikatar harkokin wajen kasar umannin fara shirye-shiryen ficewa daga kungiyar ta UNESCO tare da Amurka.
To madalla masu raron mu anan mu ka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Mahmud Lalo da ya ce na gabatar da shirin sai kuma Chuba Hero Diodone wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Jan. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.